السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشيغب دا درسا تفسير القرآن من جرما watan Ramadan shekara ta 1443 shekara ta 2022 miladiya. Wannan shine darasi na 7 daga cikin darussan a tafsirin azumi na wannan wata ne alfarma, kuma za mu tashi a aya ta 8. Kafin nan akwai tambaya, da mai tambaya ya rubuto yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma malam imam a basira lafiya, da abunda lafiya zata ci da ni da ku baki daya. Imam tambaya ta anan shine, wane yafi inganta a wajen tafiya a wajen zaman tahiya cikin sallah? Na farko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, da kuma assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duka wa'annan tahiyya ko lafuzza guda biyu dukkan sun zo a hadisai ingantattu daga ruwayan Aisha radiyallahu anha, sai kuma ruwayan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu, wanda ya ce assalamu ala nabi. Amma kafin nan a gane bambanci tsakanin fassara, mai tambaya yana yin tambaya ne akan idan an zo yin tahiyya a cikin sallah. Mutum ya ce at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu ala an-nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi, shine tambaya. Na san yawancin mu abinda muka fi shine assalamu alayka ayyuhan nabi, haka ne? Kuma yawancin hadisan da aka rawaito na tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabi ne. Kuma sahabbai da suka karantar da tabi'ai yadda ake yin tahiyya sun karantar da su assalamu alayka ayyuhan nabi, da haka ya tabbata inganci, tabbatacce mutawatiri ne ma cewa lalle ana amtahiya ana fadan assalamu alayka ayyuhan nabi. Akwai hadisi ne da yazo cewa mun kasance muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana raye a tsakaninmu, da ya rasu sai muke cewa assalamu ala nabi. To da yawa abinda ke faruwa game da irin wa'annan ruwayoyi, mutum yakan kalli ruwaya ta fuska daya sai ya gina duk fahimtar duniya a kai, kuma dole kowa ya dauka haka. Sahabin yake cewa mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da rai, muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi. Bayan da annabi ya wafati muna cewa assalamu ala nabi. Wannan hadisi, sahabin da ya faɗi wannan hadisi ya faɗa da yawun sauran sahabban, haka ne? Yace muna cewa sanda annabi yake da rai, muna cewa bayan annabi ya yi wafati. Yana amfani da kalmar muna cewa, muna cewa, ma'ana ya yi amfani da yawun sauran sahabban. To amma kuma sai ka dawo ka bibiyi sauran sahabban ɗaya bayan ɗaya, ka bari su ma su yi magana da bakinsu. To in ka bibiyi sauran sahabbai kuma da suka yi magana da bakinsu, kamar su Aisha radiyallahu anha ta karantar da sahabbai da tabi'ai yaya ake yin tahiyya bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama, ne take karantar da yadda ake tahiyya, sai ta ce assalamu alayka ayyuhan nabi. Kenan in aka samu, shi yasa nake magana a fatawar mu ta jiya kakkai taurin cewa an samu sabani tsakanin maganan sahabi da fatawar malaman fiqhu. A'a, baka san malaman fiqhu ne suka kalla ba, kamar wannan misali ne mai kyau. Sai da malaman fiqhu sai suka bibiyi, to sahabin nan radiyallahu anhu ya ce sahabbai kaza suke cewa, to mu bibiya mu gani hakan suke cewa. da aka bibiya sai aka sanar sahabbai suna karantar da tabi'ai assalamu alayka ayyuhan nabi bayan annabin yayi wafati sun ci gaba da karantar da assalamu alayka ayyuhan nabi shi yasa sai malamai suka ce lalle fadin assalamu alayka ayyuhan nabi lalle wannan ba laifi bane kuma daidai ne da sunna kuma karantawan sahabbai ne kuma kaman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani musulmi wanda zai min sallama face Allah ya dawo min da raina sai Allah ya dawo min da raina na amsa mai da sallamar shi dan haka a duk inda kake a cikin tahiyya kace assalamu alayka ayyuhan nabi Allah zai sa annabi ya maida maka dan annabi ya ce a duk inda kake a duniya kai ne sallama da salati kai ne sallama Allah zai maida mai da rai ya rama saboda haka wannan tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabi ta inganta kuma a ci gaba da yin ta daidai ne assalamu alan nabi ita ma ta inganta wanda yake yin ta shi ma yayi daidai na haka dukkan su babu matsala a kai kuma dukkan sahabbai sun ci gaba da karantar da su a haka bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana a karanta mana aya ta 8 daga cikin suro daga cikin ayoyin suratul maida na'am na'am نعم
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
نعم
اصبروا وأقربوا للتقوى واتقوا الله
نعم
إن الله غني بما تعملون
daga cikin wannan littafi mai albarka raddul azhan ila ma'anil qur'an na al-qadi al-imam al-sheikh abubakar mahmud gumi yace thumma shar'a fi bayan al-shara'i al-muta'alliqa bima yajri bayna al-mu'minin sannan Allah ya fara bayani akan shari'o'in da suke da alaka da abinda ke gudana a tsakanin mu'minai isra bayani ma yata'allaqu bi anfusihim bayan ya yi bayani akan abin da yake da alaka da ainihin su kansu muminai din faqala Allah yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kunu qawwamin ku zamo masu tsayuwa ku zamo tsayayyu qa'imina lillahi kuna masu tsayuwa don Allah bi huquqihi da haƙoƙin Allah bima kallafakum bihi daga abubuwan da Allah ya dora muku ku zamo tsayayyu akan dokokin Allah in dai doka ce ta Allah to ya kai mumini ka zamo tsayayye akan dokar Allah ka zamo mai kaifi daya akan dokar Allah ka zamo kai duk wanda ya sanka ya sanka ne da riko da dokan Allah saboda ko da yake su mutane idan kana magana da mutane ko da yake suna nuna maka ka zamo lenient duk abinda ake ka zamo mai safafa ai addinin nan na Allah ai ba tsanani a ciki ba tsanani a ciki abu ne fa Allah ya wajabta kake bayan Allah ya wajabta kuma kana cewa ai ba tsanani a ciki to mutane haka suke so in ka bi ta mutane haka za su hana ka addinin Allah duk abinda Allah ya wajabta to Allah yana so ne a yi duk abinda Allah ya haramta Allah yana so ne a bari babu wani abin da za a ce ai wannan babu komai kawai ai sako-sako a kai babu wannan a shari'ar musulunci shuhada bil qist ku zamo masu sheda da adalci lil khalqi ga halittun Allah bi huquqihim da haƙoƙin su wala yajrimannakum yahmilannakum shana'anu aw zubdu qawmin kada kiyayyan da kuke yi wa wa'ansu mutane ya sanya ku bainakum wa bainahum adawa dan akwai adawa tsakaninka da wani wa qad ihtaju ila shahadatikum lahum kuma gashi wannan mutumin kana da adawa da shi amma kuma yana buƙatan ka bashi sheda a gaban alƙali li hifdhi huquqihim, dan a kiyaye ne haƙƙin shi. Sai yazo yana neman ka ba da sheda a gaban alƙali, gashi kuma kai ba kwa shiri da shi, kuna cikin wani hali na tsama. To kada wannan kiyayya ta dauke ku ala Allah ta adilu, kar ku fi adalci. Litadurruhum, dan ku cutar da su fi bayai huquqihim, wurin tozartar da haƙƙoƙinsu. Allah ya ce ya'dilu, ku yi adalci. Fil aduwi wal wali, da maƙiyinku da masoyinku, kowa ku yi mai adalci. Huwa shi al'adul, adalci da ka gani aqrabu littaqwa, ya fi kusanci zuwa ga tsoron Allah. Wattaqullahu, kiyaye Allah. Inna Allaha lalle Allah khabirun bima ta'maluna, Allah masani ne da abin da kuke aikatawa. Fayujazikum bihi, Allah zai saka muku akan abin da kuke yi, ko na khairi ko na sharri. Kada kiyayyen da ke tsakaninka da wani ta sanya idan ya zo neman haƙƙi a gabanka ka tauye shi, ka hana shi wannan haƙƙin. Babu wannan. Shari'a ta musulunci ta dogara ne akan adalci. Idan musulmi ya zo yana neman adalci, a bashi haƙƙin shi. In kirista ya zo yana neman haƙƙin shi, a bashi haƙƙin shi. Idan wanda yake ba ra'ayinku ɗaya ba ya zo yana neman haƙƙi, ka manta da bambancin ra'ayi, ka bashi haƙƙin shi. Domin ranar lahira ba ra'ayinku za a yi muku hisabi ba a kai, za a yi muku hisabi ne a kan haƙƙin mai haƙƙi. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Aya ta gaba, wa'ada Allahu alladhina amanu. والذين كفروا
بآياتنا
وعد الله الذين آمنوا. Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani. Wato alƙawari ne na Allah ga waɗanda suka yi imani. Wa amilu salihati, waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai. Minhu aminha ash-shahada bil adl, daga cikin ayyukan ƙwarai da ake so ka yi shine kai sheda akan adalci. Wa'adan hasanan, Allah yayi musu alƙawari ne kyau. Lahum maghfiratun, suna da gafara. Wa ajrun azimun, suna da kuma lada mai girma. Huwa aljanna, shine lada na aljanna. Wato bayan Allah na ƙwarai, waɗanda suka kiyaye alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Allah, suka aikata ayyuka na ƙwarai, Allah ya musu alƙawarin zai gafarta musu zunubai, kuma Allah ya musu alƙawarin babban lada na aljanna. Wato ita aljannan nan da ake ta magana da kake gani, da akwai lokacin da lalle mutum zai yi wa kanshi da na sani, zai yi da na sanin cewa da ayyukan da yake na da'a da sun fi haka, domin lalle za a shiga aljanna. Kuma insha Allahu za ka shiga aljanna, ke ma za ki shiga aljanna bi iznillah. Amma za ka ga cewa a cikin aljannan da akwai waɗansu mutane waɗanda sun fi ka a wurin Allah. To kuma Allah ya cire kishi a cikin aljanna, Allah ya cire ƙeta a cikin aljanna, Allah ya cire gaba a cikin aljanna, Allah ya cire ƙwafe a cikin aljanna, Allah ya cire hasada a cikin aljanna, Allah ya cire ganin ƙyashi a cikin aljanna. To don haka za ka ga an shiga aljanna. Da akwai bawan Allah da yana ƙoƙarin bauta wa Allah, kai kana ganin kamar aikin banza yake, baka damu ba kai. Za ka ga an je aljanna, kai kanka a aljanna kana tsara ne. Ba dai ka isa dai kai mai hasada ba, ko ka ji haushin shi, don wannan baƙin na cikin zuciya an kankare shi. Amma kai kanka ai za ka so ka zama oga a aljanna ko? To kuma sai aka je aljanna, ga ta dai ba dama kai fishi, fishin nan dai an cire. Amma kuma ga shi da wane da wane da wane, kana ganin in an je fadar Allah suna daga gaba kai kuma kana daga bayansu. Amma dukkanku dai kun je fadar Allah, kuma dukkanku ɗan aljanna ne, kuma dukkanku Allah ya yarda da ku. Amma a cikin waɗanda Allah ya yarda da su, wasu sun fi wasu, ba haka ba ne? To me yasa ba za ka yi wa kanka faɗa tun yanzu ka samu ba? Ina mata masu son shiga aljanna? kina nan kullun kina ta damba da kishiya, kullun ku ne kotu, an je kotu tsakanin kishiya da kishiya suna ta fada abin har ya kai ga kotu. An kira mijin an ce kai ya baka rawa matan ta fada ba, yace wallahi sun fi karfi na. To ya aka yi baka sasanta su ba a gida, wallahi ba sa jin magana ta. To ni irin wannan sai ce to wai ba sa jin maganan ka, ya aka yi to suka zo kotu, za su zo kotu mu ya ba su izinin fitowa daga gida suka zo kotu. Tunda dai matan ka ne ko, sai da izinin ka za su fita ko. To abin da ke faruwa shine wani lokaci mata suna wa kansu illa, ba suna kishi ba a duniya, ana ta damba da ita a duniya, an fasa tukwanen wane, an fasa tangaran din wane, an fasa wannan hanci, an fasa wannan kai, duk garin kishi ko. Wallahi da ba wannan kishin sai ba da ya fiye mata alheri, saboda za a je lahira. Ranar lahira idan ta shiga aljanna duk matan ka duk za su shiga aljanna, amma kuma ke kanki idan baki kokari kin faranta wa mijinki rai ba, zaki gani an je aljannan wacce kike jin haushinta a aljanna kuma ta fi ki, kuma ba dama ki ji haushinta a aljanna, dole kuma ki mata yasma a aljanna. Dole kin san siniyon ki ne a yanzu, in mun shiga aljanna in mun ga rasulullahi ba dole mu ne yasta ba sallallahu alaihi wa sallam, ba shi bane oga kwata kwata ba a aljannan, ba dole a ba annabi girman shi ba. In ka ga Abubakar fa a aljanna ba dole ka sara ne ba, in ka ga Umar fa, Sayyidina Uthman fa, Sayyidina Ali fa, duk ba su bane manya a aljannan ba. To in kike wasa hakan nan zaki je aljanna, kuma kin gama kishin ki a nan duniya kina ta faman fafatu kina rigima, sai an je aljanna wanda yake bata shekara 20 da su ko shekara 40 kina ta faman rigima, an je aljanna sun fi ki hakuri, sun fi ki a aljanna, kina ji kina gani, kuma dole kuma ki bi su, kuma ki san cewa eh su akwai seniority, akwai na gaba. In an je fadan Allah akwai wanda su za su dinga magana, wa'insu ba a yadda su magana ba, in an je fadan Allah ba kowa ke magana ba. To ba gara ka yi kokari ka bauta wa Allah ka zamo cikin wa'inda za su magana ba in an je fadan Allah? Amma fa in ka so ne ba, in baka so ba ko, kai ta rigima da mutane, kai ta zalunci, kai ta wasa da azumi, kai ta wasa da sallah, ka daina yin sadaka, ba umra, ba aikin hajji. In ka samu ka tsallake ka shiga aljannan, to ka dai tsallake ka shiga ko. Amma dai an zo magana a fadan Allah ko ku shiru, akwai waɗanda suka fi ka su za su dinga magana. To waye dai to in an je fadan Allah a ce shi zai magana? In kana so ka karanta Qur'ani, ka karanta hadisi, ka karanci sunna, ka yi riko da sunna, ka zamo mai haƙuri, mai yawan sallah, mai yawan azumi, mai yawan ibada, ka kyautata wa iyayenka, ka kyautata wa matanka, ka kyautata wa ƴaƴanka, ka kyautata wa abokanin zamanka, ka yi riko da sunna gidigan. To sai ka gani in an je lahira kana cikin waɗanda za a ba dama su yi magana. Amma in ba haka ba, kana ji kana gani wanda kake jin haushi a wurin aikin ku ko a ofis din ku ko a kasuwar ku, kaga an je aljanna kuma ya fi ta matsayi a aljanna. Wai baku karanta bane? Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu, ba haka bane? To a ce idan aka je aljanna wanda ya fi ka alkhairi da kwayan zarra, ranar lahira in an je aljanna ba ka tunanin Allah sai ya nuna cewa lalle ya fi ka da wannan kwayan zarra, ko zai aikin banza ne a duniya? Allah ba zai nuna ba, a'a Allah zai nuna. Hakan nan idan mata ne suna tafa marar ciki suna rigima a gidan miji, ban san cewa idan an je lahira wannan kishiye idan ta ci ki bin Allah ba, wannan abin da take yi na bin Allah da faranta wa miji, ba ki san cewa ranar lahira sai Allah ya nuna ba? Kina ji kina gani za a nuna? Da haka kowa ya shiga taitayin shi, kowa ya hankalta, kowa ya nema wa kanshi lahira tun kafin a zo ranar lahira, inda za ka ga ana ɗaukaka darajar mutane a lahira. Da ka ta shiga aljannan, amma kuma wanda kar yana a duniya a aljannan kuma ya fi ka, kuma dole ka haƙura don ba a fishi a aljanna. A yau ne za ka yi tanadin da in an je aljanna za ka zama ɗan gaba-gaba. In ka bari ka mutu ba ka yi aikin ɗan gaba-gaba ba, kai wa kanka asara ɗan uwa. Kai ƙoƙarin ka dage, Allah ya ba mu ikon dagewa. A riƙe sallah, a riƙe ibada, a riƙe sadaka, a riƙe azumi, a bi iyaye, a kyautata musu. Allah ya sa mu dace. yace wal ladina kafaru wa'anda suka kafircewa Allah wa kazzabu suka karyata ji ayatina da ayoyin mu falam yuqimu shahadati bil qisti bas sai da sheda da adalci ba ulaika ashabul jahim wa'annan sune dan wutan jahannama wa'anda ba ta adalci aya ta 11 ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallah
نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون
نعم الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا دا نعمة دا الله يمك بالإسلام هر الله يدع كوكا غمو مسلمي كتنا دا نعمة دا الله يمك هر الله يدع كغمو مسلمي kake cikin ni'ima ta musulunci wannan ba karaman daukaka bace Allah yayi maka id hamma qaum kutuna lokacin da Allah ya muku ni'imar musulunci sai aka samu wa'ansu mutane suka himmatu hum quraishun wato quraishawa ne an yi bisu tuya muddu ilaykum aydiyahum suka so su miko hannu su damke ku kutuna da Allah ya muku ni'imar musulunci quraishawa suka kawo muku bara suka kawo muku hari liyaftaku bikum domin su kame ku fa kaffa aydiyahum ankum Allah ya kama hannunku duka kasa itowa zuwa gare ku wa asamakum Allah ya baku kariya mimma aradu bikum daga abin da suka yi nufi da ku fa katiu ata Allah fi dalika bi hadd huquqi ibadihi dan haka yadda Allah ya muku baiwa ya baku kariya daga makiyanku to ku saka wa wannan baiwa ta Allah ta hanyar kiyaye dokokin Allah dukkanmu nan da ka gani wallahi dukkanmu Allah ya mana baiwa dukkanmu da ka gani Allah ya mana baiwa to baiwar da Allah ya mana mu yi kokari mu saka wa Allah da kiyaye dokokin shi da kiyaye haƙoƙi da ya dora mana da haƙoƙin bayin shi yanzu ka tsaya ka gani yadda kake kallon kanka gashi Allah ya yi ka da hankalinka Allah ya yi ka musulmi da ranka Allah subhanahu wata'ala ya baka lafiya kana ji kana gani kana in ka taba kana da feeling kana da komai da komai wannan din ni'ima ce da Allah ya maka to amma ka kalli wani kuma sai Allah ya cire mai ni'imar hankali shi kuma yana nan yana jin bola yana cin dattin bola yana yawo wandan shi ya kwabe a lafiya kuma ya fi ka lafiya ikon Allah amma kuma Allah ya cire mai ni'imar hankali hakan nan wani Allah ya cire mai ni'imar ido wani Allah ya cire mai ni'imar ji wani Allah ya cire mai ni'imar magana ne baya iya yi wani kuma duka dukkan waɗannan abubuwan kuna tare ruwa iri ɗaya kuke sha abinci iri ɗaya kuke ci komai iri ɗaya kuke yi amma kuma sai ka gani rana tsaka sai ka ga Allah ya jarrabe shi da ciwon kansa wani ciwo na daji ya fito mai an rasa maganin ciwon menene yake ci wanda kai baka ci menene kake ci wanda shi baya ci amma kuma sai kai Allah ya baka lafiya shi kuma sai Allah ya jarrabe shi da wata larura to kai ka fi shi iya rawa ne a gaban Allah har ya sa Allah kai bai jarrabe ka ba to abinda kenan shine dukkanmu mu tuna da ni'imomin da Allah ya yi mana dukkanmu Allah ya yi mana ni'imomi wattaqullahu kiyaye Allah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minuna mu'mine su dogara ga Allah in dai kai mu'mini ne dogara ga Allah liyatiku bihi domin su amince da Allah til wafa'i wurin cikawa da ma'ahadullah da abinda suka yi wa Allah alƙawari aw ahadun nasa alaihi ko kuma suka yi wa mutane alƙawari wala yanzuru ila masalihi anfusihim faqat kada mutane ya kasance suna kallon maslahan kansu ne kadai thumma akhbarahum fima ya'ti ma yusabbibuhum خلف الوعد بعد توفيقه shi ne sai a ayoyin da ke gaba Allah zai mana bayani akan idan kai alƙawari ka saba alƙawari ne yake janyowa وقال شيني الله سبحانه وتعالى يشي ولقد أخذ الله موسى بني إسرائيل
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأنذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا
نعم فقال الله يتي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل حقيقة الله يكرف على قور يهودا وبنو إسرائيل بما يذكر بعد أبدا ذا أنبتا أبايا آية كندي ونن آية ذا مجوان على قور الله يدوك وبعثنا فيه التفات عن الغيبة كاغني ولقد أخذ الله تأكتي وبعثنا لمكم وبعثا Allah kuma ya aiko aqamna minhum 12 nabiba Allah ya tayar da wakilai 12 daga cikin banu Isra'ila min kulli tibtin naqib duwani jika daga cikin jifokin banu Isra'ila aka samu wakili yakunu kafilan ala qaumihi wanda zai zamo shine wakilin mutanen shi bil wafa'i bil wa'd bil wa'd bil ahdi ta hanyar cika alƙawari tawsiqatan alaihim ya zamana wannan wakili guda daya shine yake bada an wakilci kuma ya bada amana da lamini akan sauran dangin shi wa qala lahum Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa banu Isra'ila inni ma'akum lallani ina tare da ku bil auni zan taimake ku wan nasra zan taimake ku la in la muqatimin aqamtumus salata to kaji alƙawarin da Allah ya yi da banu Isra'ila shine la in aqamtumus salata Allah ya yi alƙawari da banu Isra'ila cewa in dai suka tsaya da sallah wa ataytumuz zakata kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka karfafa su nasartumuhum kuka taimake su wa qarattumullaha qardan hasanan kuka ba Allah rance mai kyau bil infaqi fi sabilillah da hanyar ciyarwa don dauka kalmar Allah Allah yake inda kuka yi wannan ka tsaye da sallah ka bada zakka kai imani da manzanni ka karfafa manzanni ka ba Allah kyakkyawar rance ta hanyar sadaka fi sabilillahi Allah yace la uhlau kaffiranna ankum sayyi'atikum lalle zan kankare muku munanan ayyukanku wala udkhilannakum jannatin kuma lalle zan shigar da ku aljanna tajri min ta'ati al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin su faman kafara ba'da zalika duk wanda ya kafirce bayan wannan al-misas wannan al-qawari minkum daga cikinku faqad dalla sawa'a as-sabil hakika ya bace daga hanya mai kakkiya ya rabu da tsakiyar hanya akhta tariq al-haqq ya kuskure wa hanyar gaskiya was-sawa'atul asl al-wasat fa naqadul misas bayan an yi wannan alƙawari da banu Isra'ila sai suka saba bi tafsirihim ar-rusul suka karyata manzannin Allah alladina za'u ba'da Musa wa inda suka zo bayan annabi Musa wa qatluhum al-anbiya suka dinga kashe annabawa akwai randa a rana daya banu Isra'ila suka kashe annabawa 70 wa nabduhum kitabahu suka yi watsi da littafin Allah suka koma suna yin hukunci da san rai وتبيعهم فرائضه أبوبون دع الله يوجد كالدكتة وزرتر قال تعالى شيني الله يكيف بما نقضيهم ميثاقهم
فبما نقضيهم ميثاقهم لأمنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون
فبما نقضهم ما زائدا ko kuma malamai sukan ce ma sila domin a cikin qur'ani babu wani abu zaid duk abin da gani a qur'ani yana da asali shi yasa malamai wa'ansu malamin ba sa so a ce harfin zaidun sai dai a ce sila sila ne bi ma'ana fabima naqadhihim kaga wannan ma din sila ne tana karfafa maganan ne naqadhihim fa bi naqadhihim misaqahum misaqahum kenan saboda saba alƙawarin da suka la'annahu kaga wannan shine sakamakon waɗanda suke saba alƙawarin da suka dauko tsakaninsu da Allah shine tsinuwa wanda yayi alƙawari tsakanin shi da Allah ya saba to ana gargadi cewa yi a hankali zai iya fuskantar tsinuwa tsakanin shi da Allah zai iya fuskantar tsinuwa tsakanin shi da Allah fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum saboda saba alƙawarinsu muka tsine musu Allah ya tsine wa Yahudawa saboda saba alƙawari shi sa ni a daidai wannan gaba nake ba da shawara akan tsarin da muke kwaikwaya daga Turawa mu koyi wani abu daga Turawa asali daga Turawa muka kwaikwaya ba shi a musulunci to mu daina ai nazari akai a daina abinda muka koya daga Turawa shine yanzu in an zabi shugaban kasa ko an zabi gwamna ko an zabi minista ko an zabi wani dai ma'aikaci babba to za a zo za a ce zai yi rantsuwan fara aiki za a dauko mai Qur'ani izifi 60 ya rike da takardan rantsuwa ya karanta ta ya rantse ya yi rantsuwa da Qur'ani izifi 60 ba zai ci amanan aiki ba ba zai tona asirin office ba ya rantse da Qur'ani izifi 60 wannan wurin Turawa muka koyi wannan duk sahabban da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nada su gwamnoni ba wanda aka taba cewa ya dauko qur'ani ya tsaya gaban annabi ya rantse da qur'ani kafin ya zama gwamna babu sahabin da annabi ya tura shi ya karbo zakka ko jidiya a ce ne ya dauko qur'ani izifi 60 ya rantse kafin ya zama amir haka abubakar ya dinga tura gwamnoni haka umar ya tura gwamnoni hakan nan a shari'ar musulunci babu wani asalin cewa yau idan an nada ka gwamna ko shugaban kasa ka dau Qur'ani izifi 60 karanti Turawa ne da suka zo saboda su sun dauki addinin nasu dama da wasa sai aka ce musu to duk wanda zai zama shugaba sai ya rantse da Bible akan cewa zai yi adalci shi mutumin bai da bukatun yi wannan rantsuwan in zai yi adalci zai adalci ko bai rantse da Qur'ani ba dan dama an ce yi adalci in ko ba zai adalci ba wallahi ko ka aba ka dora ne aka da izifi 60 kuma ya gama wallahi sai yayi barna yanzu rantsarantsan da ake yi duk wanda za a ba matsayi babba a kasar nan sai ya rantse da alqur'ani din musulmi ne shi yasa duk shugabannin mu musulmai suka rike amana 100% to ni abinda nake gudu a nan shine in an sa sun rantse da Qur'ani izifi 60 to kamun da Allah zai yi musu ya fi tsanani akan wanda bai rantse ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sayyidina Ali ya ce ne idan kuka je Khaibar idan Yahudawa suka ce za su sauko akan alƙawarin Allah ka ce musu ban yadda ba ka ce ban yadda ku sauko akan alƙawarin Allah da annabi ba ya ce ku sauko ne akan alƙawari na annabi ya ce domin su saba alƙawarinka ya fi sauki akan saba alƙawarin Allah idan ka ɗauki alƙur'ani izifi 60 ka rantse cewa an ba ka shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko wani matsayi ka rantse da ƙur'ani izifi 60 za ka yi adalci ba za ka nuna san rai ba ba za ka fifita wani akan wani ba ba za ka tona asirin ofis ba sai ka je kai labarin asirin ofis da matarka ko da abokinka sai kanin matarka ya zo ka ba shi kwangila bayan jiggaran wanda kai da alqur'ani to idan musibar ta tashi saukowa ba akan ka za ta tsaya ba sai ta shafi kasar gaba daya wannan ni a tunanina yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka kasa fita daga cikin wannan musibar. Rantsu wanda ake da Alƙur'ani, bayan wanda zai rantse da Alƙur'ani ɗin ya san akwai waɗanda suka tsaya ne, suka yi mai campaign, suka kashe kuɗi, suka yi injecting ɗin dukiyarsu a kan ya samu wannan kujeran, kuma dole in ya samu wannan kujeran ya ba su kwangila ya taka musu, kuma ya sani, kuma ya rantse da Alƙur'ani ba zai ba wani wata kwangila saboda sanayya ko kuma wani alheri ko alfarma ba, kuma ya yi. Sannan ka ce za a shawo kan waɗannan bandits ɗin da 'yan fashi da makami da sauransu? Sasa wallahi ne shawaran da nake badawa, in dai ana yi ne don Allah a ɗau Ƙur'ani inda ɗin sassin a rantse don an baka wani matsayi, to ba inda Allah ya ce a yi hakan. Turawa ne suka zo mana da wannan abun ko? To wallahi mu daina. Idan ka zo jama'a tsakanina da ku, na yi muku alkawari tsakanina da ku, amanar da kuka bani zan yi ƙoƙarin riƙewa na kwatanta gaskiya. Ka tsaya tsakaninka da mutane, amma ka ɗauko izifi sittin ka sa Allah a ciki, kuma bayan ka san kai mayaudari mai ƙarya kake, sannan ka ce za ka iya cin nasara a kan shugabancin, ai Allah ba zai nuna maka hanyar ma da za ka iya shugabancin daidai ba, don ka san ƙarya kake yi. San da za ka fara ka san da akwai waɗanda suka tsaya ma kuma sai ka biya su. Saboda haka ba za a daina siyasa ba, ƙwarai kuwa, don ai ba za a daina shugabanci ba. Waɗanda ka ji suna cewa wane ya sauka ba su da hankali, ba maganan wane ya sauka, to in wane ya sauka kafin a samu wani shugaban ƙasar ai mun shiga yakin basasa. Babu tunanin ba shawara ba ne a ce wane ya sauka, ba shawara ba ne, ba shawara ba ne a ce kar talakawa su yi zaɓe, ba shawara ba ne, tun wannan duk ba shawara ba ne. Mai shugabanci ya ci gaba da shugabanci da tsoron Allah. Talakawa in an zo zaɓe, ku zaɓi waɗanda kuke gani za su iya wakiltan ku fi sabilillahi. Kai kuma wanda aka zaɓa, ka ji tsoron Allah, ka kiyaye amanan da aka baka fi sabilillahi. Rantsuwa da Ƙur'ani ko? Wallahi a daina. Ina ba da shawara a daina, domin yana ja mana masifa, don kai ka san abin da ka taka kuma ka rantse da Ƙur'ani. Ina ba da shawara a daina rantsuwa da Ƙur'ani. Allah ya wuce wata, Ƙur'ani ya wuce wata. Wani zai zo ya rantsuwa da Ƙur'anin nan shi ba ruwan shi ko alola ma bai ba, ya da izifi sittin. Wata mace sai za a bata minista ko za a bata director ko za a bata wani abu, tana haila, za a bata Ƙur'anin za ta dafe, dan ba za ta ce ina haila ba. Abu biyu, a ɗau Ƙur'ani ba tsarki, a yi rantsuwa da Allah a kan ƙarya. Sannan kuma a ce ƙasa za ta daidaitu, da Allah da akwai abubuwan da muke yi ko na ba daidai ba ko, mu daina kiran sunan Allah a kai. Mu dai tsaya tsakaninmu, mun yi alkawari za mu kiyaye muku haƙoƙinku, to Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Amma idan fi sittin ko da Allah ko, ka bar shi kar ka sa shi a cikin wannan rantsa-rantsa, kar ka sa ya ciki. Idan fi sittin ya yi tsarkin da ba a rantsuwa da shi a kan yaudara. Mutane su ci gaba da addu'a, halin da ake ciki addu'a za a yi ta yi, a yi ta addu'a, a yi ta faɗa wa Allah, a yi ta faɗa wa Allah, a yi ta gyara, a daina rantsa-rantse, a daina dafa-dafan Ƙur'ani, duka a daina, domin wallahi ba zai mana maganin abun ba. Tun da ƙarya ba za mu daina ta ba, Allah ya tsawaita kawai. Da haka alƙawari abu ne mai girma, Allah subhanahu wa ta'ala yi magana a kan cewa fadima na ƙudihin misaƙahun la'annahu. Allah ya ce saboda Yahudawa sun saba alƙawari, Allah ya tsine musu. Ka kiyaye alƙawari, ka ja sunan Allah, ka ce ka ɗau alƙawari, wallahi ka daina. Kai dai kawai dai ka dai tsaya dai, I pledge to Nigeria my country, oh, to be faithful, loyal and honest to serve Nigeria, to dai ka dai ci gaba da wannan. Amma ka tsaya ka ɗauki Ƙur'ani kana rantsa-rantse, a'a malam, kai dai su lejin to Nigeria kawai wasan turi, a ci gaba da zama a haka. Allah ya taimake mu, Allah ya fidde mu daga damuwar mu, yawwa, Allah ya sa mu fahimta. Amma ina takaicin ganin yadda ake rantsuwa da Ƙur'ani, ina takaicin wannan, kuma ina jin tsoron abin da zai iya biyowa bayan rantsuwa da Ƙur'ani. Allah ya kiyaye. Ya ce wa ja'alna qulubahum qasiya, ka ji abu na biyu. na farko Yahudawa suka yi alƙawari da Allah suka saba abu na daya Allah ya tsine musu abu na biyu Allah ya sa zukatansu suka zamo ƙeƙasassu kaga shugaba an yi mutuwa ya tafi campaign kaga shugaba an yi mutuwa ya tafi birthday kaga shugaba an yi mutuwa ya tafi yawo waja'alna qulubuhum qasiya Allah ya sa zukatansu suka zamo ƙeƙasassun zukata ba imani duk sakamakon an yi alƙawari da Allah ne an saba ai kokari a kiyaye la talimu li qabulil iman zukatansu ba su yin taushi su karbi imani yuharrifuna al-kalima yahudawan nan bayan sun saba alƙawarin Allah Allah ya tsine musu Allah ya ƙeƙasar da zukatansu kuma suna canza maganar Allah alladhi fi at-taura wanda ke cikin at-taura min ni'ati muhammadin daga siffar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa gairihi da wani shi amma wazihi su kauda shi daga inda yake allati wada'aha Allahu alaiha wanda Allah ya dora ay yubaddilunahu suna canza maganan Allah wa nasu suka manta taraku hazzan suka bar nasiban mimma zukiru umiru bihi suka bar babban bangaren abinda Allah ya umarci su suka yi watsi da shi fi tawrati a cikin at-taura min ittiba'i muhammadin suka yi watsi da magana abi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wala tazalu Allah ya ce wa annabi kitabun lin nabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za ku gushe ba awlu kulli sami'in ko kuma dukkan ku da kuke ji ba za ku gushe ba tattali'u tazharu ala kha'inatin ay khiyanatin minhum Allah ya ce har duniya da nabi ba za ku daina ganin ha'incin Yahudawa ba har duniya ta nade ba za ku daina ganin ha'incin Yahudawa ba magana fata riga ta kare an gama Allah ya riga yayi magana wala tazalu tattalu ala kha'inatin minhum wato bi naqd al'ahd ta hanyar saba alƙawari wa gairihi da wani shi illa qalilan minhum sai dai kadan daga cikin su ne min man aslama wa inda suka musulunta kabil salam kaman abdullahi ibn salam wa gawa ashabihi da mutanen shi fa'fu anhum wa innan kai afwa ga magare su wasfa haka kau da kai inna allaha yuhibbul muhsinina lalle allah yana son masu kyautatawa aya ta 14 wa min alladhina qalu inna nasara
wa min alladhina qalu inna
نعم
فأخرجنا بينهم العذاب
نعم
فأخرجنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
نعم
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
نعم الله يأتي ومن الذين قالوا إنا نصارى daga kuma cikin waɗanda suka ce mu nasara ne wato kristoci kenan inma nusibat tasmiyatuhum nasara izanan bi annahum fi qawlihim nahnu ansarullah nasara ana ce musu nasara ne saboda sun ce mu ne ansarullah mu za mu ce maki Allah fi ma'zalin min as-sidiqi ainihin suna fadan za su ce maki Allah amma fa ba daga cikin suke ba wa inma huwa taqawulun an gane wa innama huwa taqawulun ku kalli yadda harafin yake dan a san yadda ake karanta ta'un qafun wawun lamun taqawulun kada mutum ya ce wa innama huwa taqulu yawa kaman za a ce taqulu ko to haka amma wa innama huwa taqawulun haka ake karanta kalmar malam yace suna kare sun ce na hanu ansarullahi ko wa ahibba'uhu malam yace wa innama huwa taqawulun wannan kai fadi suke yi pretending ne suke yi ba gaskiya bane mahadun minhum tsantsa kawai walaysu min ansarillahi ba Allah suke taimako ba aljihun suka sani business suka maida addini wa izharu su'i sami'atihim kuma da bayyana mummunan aikin su muta'alliqun bi qawlihi asabna misaqahum mun karba alƙawarin nasara kuma kama akabna al-misaqa ala bani isra'ila al-yahud kaman yadda muka karba alƙawarin banu isra'ila yahudawa fa da su hazzan sai suka manta wani bangare min ma zukiru bihi, daga abinda aka musu wa'azi da shi fil injila a cikin injila. Domin ita injila wa'azi ce, saboda addinin Christianity kaman extension ne na addinin a ainihin jiwi Yahudawa. Shi yasa a Old Testament anan ake samun hukunce-hukunce, amma a New Testament babu ya halatta babu ya haramta. A New Testament wa'azi ne kawai, wa'azi ne da kistoshi da labarai shine yake cikin New Testament. Shi yasa idan za ta buƙaci abin da ya shafi jurisprudence, abin da ya shafi fiqh, to yana ɓangaren Old Testament ne. To amma aka saukar musu da injila, wanda yake wa'azi ne tsantsa a cikin injila, sai suka yi watsi da wa'azin, suka watsar da shi, ba su ɗauke shi komai ba. Min al-iman, daga imani, wa gairihi, da wani shi, wa naqdu, suka warware wannan alƙawari. Fa inna du'a'ahum bi nusratihi ta'ala, kaga da'awan da suke cewa su masu taimakon Allah ne, yastad'i sabatuhum ala ta'atihi ta'ala, dole ne zai sanya su tabbata wurin da'a ga Allah, indai da gaske suke. Wa mura'ata misaqihi, da kuma kulawa da alƙawarin Allah. Fa agaraina ay auqa'na, yayin da nasara suka yi ƙarya, suka ce su masu taimakon Allah ne, kuma suka yi watsi da wa'azin da ke cikin At-Taura da Injila. Fa agaraina bainahum al-adawa, sai Allah ya rurrufe wutan ƙiyayya tsakanin su, wal baghdha, da gaba da juna, ila yawmil qiyama, har ay tashin qiyama nasara ba za su taɓa haɗa kansu ba. Wanda yake wancan cocin yana jin haushin na wancan cocin, na wancan cocin yana jin haushin na kowane coci da sunan shi, kowane coci da inda suke kalla, kowanne da irin tsarin su. Wa'annan suna kallon wa'annan mayau da rani, wa'ancan suna kallon wa'ancan mayau da rani. To wannan duka sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala ya muku wa'azi ne sun ƙibi. Kuma wannan ƙa'ida tana nan. Matuƙar Allah zai ba da doka a ƙibi, to sai Allah ya sanya gaba tsakanin mutanen. Idan 'yan gida ɗaya ne ko, kana da mata kana da 'ya'ya ko, to ka tabbatar da su akan dokan Allah. Idan ba ka raine su akan dokokin Allah ba, to ko da ranka ko bayan ranka 'ya'yanka sai sun dinga faɗa da junansu. Ƙa'ida ce wannan. فبما نقضهم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وأن قائدة كنانا أجد أنك فكانك دما كنت دائعنك إذا أنت برسقنا كراز بي باتا بندو كان ألا توقو كان دري هو باين باكا دائعنك تندنغ فتا دجونان باكا تاشن يائنك سلن أصباهي wai ba ka so su damu, wai su wai baccin bai ishe su ba, ai idan sun tashi za su tafi boko karfe 7:30 na safiya, da haka bar dai su ƙara baccin karfe 7 sai a tashe su. Bai ɗaya eh, haka ake cewa in an tashe su bai ɗaya sai su yi wanka, su yi alola, sai su yi sallar, su karya, sai su wuce. Wai baya so ya yi breaking ɗin baccinsu, to ko za ka yi breaking ɗin blessings daga rayuwarsu. Ƙwarai da gaske, yaronka ya kai shekara 7, to Annabi ya ce ɗan shekara 7 ya zo masallaci, zai je boko ƙarfe 7 ko, kuma shekaran shi 7, tashe shi ƙarfe 5 ya sallan asuba, in yi asuba ya koma bacci. To Allah subhanahu wa ta'ala zai haɗa ma kan ƴaƴanka, zai saukar da albarka a gidanka. Amma idan gidanka ba ka da komai, sai kallon fina-finai, kai ne kallon waccan tashar, kai ne canza waccan tashar, an gama drama a can, akwai seasoning da ake yi a can, wai sai ka ji wani film, wai shi seasoning ne, wai ai ta yi yara da matan aure kuma su yi ta bibiya. Shi namiji yawanci bai da lokacin kallon, wani namiji ne ba ka da lokacin kallon film, ba ka da lokacin, wurin da ke kanka ya ishe ka. Wallahi in na ga ana kallon film har mamaki nake yi. Sai Allah mai iko, har akwai lokacin da za ka iya ba da minti 5 ka kalli wannan? Allahu akbar, abin da ban mamaki. To aiki ne na mata da ƙananan yara, to a sa musu ido, a dinga kula, saboda shantakewa irin nasu, in kana so gidanka ya yi albarka, idan ko ka manta da dokokin Allah to Allah subhanahu wataala zai sanya kiyayya tsakaninka da matarka, kiyayya tsakanin ƴaƴanka, kiyayya tsakanin matanka, duk kai ne ka bar dokokin Allah. Idan ka kiyaye dokokin Allah, Allah zai hada ma kan matanka, Allah zai hada ma kan ƴaƴanka, Allah zai sa maka dadi a cikin familinka, ka zama gwanin ban sha'awa. Allah ya ci da mu. Yace فأغرينا بينهم العداوات والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم تعنير الربوس واختلاف أهوائهم أينهم سرا سيبا بنتا في ثلاث ترك يود آسون سارة ذكر بتجوا جميع من يكون جوا يبدأه النسطورية والملكية واليعقوبية فكل فرقة تكفر الأخرى قوة نفسه وإنم سنة جنب إيه بندرا كافرين وسوف ينبئهم الله بصلى عن لذي باس الأباري في الآخرة إذن أنجي لاهرة بما كانوا يرسعون الله سبحانه وتعالى ذي باس الأباري أبند سكي صناعا تاوى ويجازيهم عليه الله سبحانه وتعالى ذي ساكا مصعكي وما إن شاء الله تعالى أن نزام طيا أبند موكرا تعديدي الله يبام لادا قرى قرم الله سبحانه وتعالى قاطر تامنا تتم ناجيريا الله يبام زمن لا سيادة وشير هنكلي jiya an fara yin ruwa a cikin garin Kaduna ko jiya ne cikin garin Kaduna dai jiya dai an fara ruwa da iska to sai ruwa kuma ya sauka a wayansu sassa na garin Kaduna nan ma an taba ruwa na'am ai nan ma cikin sassan Kaduna ne oh na'am da to in sassa na Kaduna an samu ruwa muna fatan Allah ya albarka a wannan damuna Allah ya bamu damuna mai albarka Allah ya bamu abinci isasshe mai yawa muci muciyar mi sadaka mi kyauta muciyar Allah subhanahu wataala ya raba mu da yunwa Allah ya raba mu da kishi Allah ya raba mu da babu Allah ya wadata mu wadata mai yawa Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.